الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شرندا بيوني أنا kyautata zato ga watan aljumada al'ula shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine ya dace da yammaci ne 8 ga watan 2 shekara ta 2018 a shekarar miladiya. Za mu ci gaba da karatu ne a cikin littafin mai albarka, littafin Riyadus Salihin, wallafa babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf Nawawi, Allah ya ji kamalin darama. A wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a babin da malam yake mana bayani game da umartar masu jibintan al'amuran mutane shugabanni kenan da tausasawa game da waɗanda suke kiyo, da kuma yi musu nasiha da tausaya musu da hani game da ha'inta su, da tsananta musu da yin sako-sako ko in kula da maslahar su, da kuma gafala game da abin da ya shafe ta. Wannan babu shi muka fara karatu a cikinsa, na ji hadisan da suka rage mana a cikin hadisai ne guda biyu, insha Allah ta'ala yanzu mu karasa su mu shiga kuma sabon babi. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Za mu tashi hadisin A'id ibn Amru, hadisi na biyar a cikin babin. مالتي وأن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله ابن زياد فقال له: أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. Wannan hadisi kamar yadda muka ji shi an karɓo shi ne daga sahabi A'id ibn Amru, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Shi wannan sahabi mai suna A'id dakhala ala Ubaydillah ibn Ziyad, ya shiga wajen mutumin da ake ce masa Ubaydillah ibn Ziyad. Fa qala lahu, yace masa Ubaydillah ibn Ziyad shi ba sahabi bane amma tabi'i ne. Wane ne Ubaydillah ibn Ziyad? Ya kamata ku dan san wani abu kadan daga cikin tarjumar Ubaydillah ibn Ziyad, saboda muhimmancin tarjumar sa da alakata da addinin mu na musulunci, musamman da abubuwan da suke kai su komo a wannan zamani namu, abubuwan da ake yada wani labarai na gaskiya da na ƙarya a jadabin Ahlul Baiti da kuma jadabin sabon Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. To shi wannan Ubaydillah ibn Ziyad ne, sunan shi na gaskiya kamar da kuka ji shine Ubaydillah ibn Ziyad ibn Ubayd ibn Abi Sufyan, ko kuma Ubaydillah ibn Ziyad ibn Abi Sufyan, ma'ana jikan Abu Sufyan. An haife shi a shekara ta 32 bayan hijirar manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ma'ana kaga bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 22 ga komawa ga Allah madaukakin sarki shi kuma aka haife shi shi yasa shi ba sahabi bane amma ya rayu a dabakar tabi'ai yayi karatu a wajen wasu daga cikin sabai daga ciki akwai baffansa Muawiya dan Abu Sufyan daga ciki akwai sa dan Abi Waqqas daga ciki da wasu daga cikin sabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma an samu wasu daga cikin tabi'ai ko tabi'in sun yi karatu a wajen sa daga cikin su akwai Al-Hasan Al-Basri ɗaya daga cikin ɗaliban sa shi wannan Abdullah bin Ziyad din tun a zamanin baffansa Muawiya ya sanya shi a matsayin gwamna a garin Basra Basra ta ƙasar Iraq ya kasance shine gwamna daga ƙarshe bayan shi Muawiya ya bar duniya ya dora ɗansa Yazidu Yazidu kuma ya ƙara hada masa da Basra da Kufa gaba ɗaya ce ya rike saboda ta hikima ko kuma wani dalili nasa na ƙashin kansa shi Yazidin kenan wannan Ubaydullah ibn Ziyad din shine mutumin da ya bada dama ko ya bada oda aka kashe jikan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan gidanna na Fatima Al-Hussein ibn Ali da odarsa da sa hannunsa da bada izininsa aka kashe shi wato yadda al'amari yake shine lokacin da Yazid dan Muawiya ya karba halifanci daga mahaifinsa saboda ka mutane da dama tun daga kan wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai sun zo sun yi mubaya'a sun yi chaffa amma wasu daga ciki sai suka ƙi yin chaffa daga cikin wanda ba su yi chaffa ba akwai Al-Husayn ibn Ali jikan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan akwai Abdullahi ibn Zubair jikan Sayyidina Abubakar Siddiq dan gidan Asma yayin nana Aisha dukkanin su kowane ɗaya daga cikin su an neme zo ya mubaya'a yace babu matsala a bari zuwa da safe zai yi cikin dare suka tilale suka tafi garin Makka bayan sun isa garin Makka suka samu karbuwa da tarba mai kyau to sai kasance daga kasar Iraki a garin Kufa ana ta rubuto wasiku masu yawa akan shi Husayn ibn Ali ya taso daga garin Makka ya dawo garin Iraki Kufa domin su yi masa mabaya'a su mutanen Iraki kenan su haɗu tare da shi su je su tunkuɗe Yazid ibn Muawiya daga kujerarsa a ɗora Sayyidina Husayn tun daman kujerar asali ai ta kakansa ce halifancin kakansa ne manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babansa ma kuma ya hau saboda haka yanzu shi fi cancanta ya hau shi suka yi ta aika masa da wasiƙu kala-kala sai da suka aika masa da wasiƙa kusan 500 kamar yadda malaman tarihi suke rawaitowa to sai Husayn ya gamsu a zuciyarsa cewa fa lallai wannan al'amari akwai alamun nasara tunda mutane masu ɗimbin yawa irin wannan suna nema su zo yi masa chaffa to amma kai tsaye bai to ba sai tura ɗan baffansa shine wa Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib shi kuma Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ina fatan fahimta shi Aqil din ɗan uwan Sayyidina Ali ne to ɗansa shi Husayn ya tura shi ya ce ka je garin Iraki Kufa ka tabbatar da abin da suke faɗa da gaske ne shin suna tare da mu 200 ko kuma yaudara ce kawai saboda haka Muslim bin Aqil ya tashi ya tafi ya je garin Iraki zuwansa ke da wuya ko sai ya samu karɓa da tarba mai kyau mutane suka rinka zuwa cikin dare su nema su mubaya sai dai kasance kusan fiye da rabin garin Kufa sun zo sun yi Muslim bin Aqil mubaya'a a madadin Sayyidina Husayn to sai dai kuma kusan duk inda ake ba a rasa 'yan tsegumi da 'yan kunji-kunji saboda haka sai aka ɗauki labari sai aka je aka kai wa Yazidu a garin Shab cewa ga fa abin da yake faruwa Husayn yana niyyar ya zo garin Iraki ya haɗa kai da su su zo su yaƙi ka su tunkuɗe ka daga kan kujerarka to a lokacin wanda yake gwamna a garin Kufa shine An-Nu'man ibn Bashir shi kuma An-Nu'man ibn Bashir sahabi ne na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda kowa daga cikin mai sani to saboda haka shi bai hana wannan chaffa ko kuma mubaya'a da ake wa Muslim a madadin Sayyidina Husayn ba wannan dalili shi yasa
sai Yazid dan Muawiya sai ya aika da oda daga sangarin Sham a lokacin shi nan ce hidukatan musulunci tun lokacin Muawiya ya mai da hidukatan ta ya turo oda akan cewa Annuman bin Bashir ya sauka daga kan gwamnatin sa da yake na garin Basra ko na garin Kufa shi Ubaydillah ibn Ziyad a lokacin gwamna ne a garin ina a garin Basra ya hada Basran da Kufa gaba daya ya rike abin da ya faru kenan Annuman bin Bashir ya sauka ya kasance yanzu shi Ubaydillah ibn Ziyad wannan wanda muke magana akan sa shine gwamnan Kufa kuma shine gwamnan Basra to da ya tashi da yake kun san mutanen Iraki wato shedanin mutane ne tun a lokacin da duk gwamna da za a turo mu sai an samu wani mai taurin kai wani mai zafi wanda yake da dan jabberanci jabberanci sannan a turo musu saboda mutane da ba su da mutunci ko kadan hatta sahabban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Sa'ad dan Abi Waqqas yana ɗaya daga cikin wanda Annabi ya ce in aljanna ne tun suna duniya amma aka samu mutanen Iraki a lokacin da aka tura shi gwamna suka tashi suka je wajen Sayyidina Umar suka kai masa ƙara akan cewa wai Sa'ad dan Abi Waqqas bai iya sallah ba so bai iya sallah ba su da suka yi sallah wajen Annabi su ne fa almajiran Annabi na farko amma bai iya sallah ba sannan kuma yana zalunci yana kaza yana kaza Sayyidina Umar ya ce a turo Sa'ad Sa'ad ya dawo garin Madina sai ga abin da mutane suke cewa ya ce ni din sai eh Sayyidina Umar da yake mai adalci ne sai kafa kwamitin bincike sai aka tafi garin Iraki aka ji Annabi ana tambayar mutane to me yake faruwa ai mu shugaban ne mutumin kirki aka samu dai su mutanen da ba su da kirki kwarai da gaske aka je masallaci aka tambaye su sai ɗaya daga cikin su ya ce kun ga wallahi ni ba zan koyi gaskiya ba da gaske ne mutumin nan bai iya sallah ba kuma idan ya tashi bayarwa sai ba mu ɗan kaɗan shi ya riƙe da yawa shine sai dan Abi Waqqas sai masa muguwar addu'a da yake yana ɗaya daga cikin mujabud da'wa idan yi addu'a Allah yana karɓa yace idan har abin da ka faɗa dinnan a kaina ƙarya ne yace Allah ya tsawaita rayuwarka sannan Allah ya fitine kai masa su mugayen addu'a wanda kamar yamma da sai da abubuwan sa kama shi to abin da nake so in kai mu zuwa gare shi mutanen Iraki mutane da suke fitinannu shi za ku ga ɗaya daga cikin khalifofin Banu Umayya da yake ya san ta kan tsaya da ya tashi sai ya tura musu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi aka da zuwa ya maganin su su ba wani abu ne yanzu limami yana kan mambari yana hudu ba za ka ga su ruɗe da ihu ba ma su ba masu haka su ne masa ihu ba wani abu ne su a wajen su lokacin da ya je garin Iraki ya hau kan mimbari ya yi rauni ya rufe fuskarsa zai fara hudu ba sai wani kallo ne sai a sa dariya wannan ne khalifan yanzu wannan ne gwamnan irin da izgilanci ku kalle shi ku kalle shi duk yana kallon su ba su san sun turo mace ba zai dawo kan mambari ya gama khutbatul hajj dinsa sannan ya ce laqad ra'aytu ru'usan qad aynat wa hala khitafuha wa inni la sahibuha yace na ga wasu kayuka sun nuna yace kuma ni kuma lokacin tsinke su yayi kuma ni ne zan dubanci tsinke su dan da ne ya sauko ya sa aka rinka yanka mutane aka yanka wasu daga ciki aka ce sati mai zuwa da ya zagayo da hawo kan mambari sai gari ya tsit aka hudu ba labi lafiya babu wanda ya izgil ba shi kenan ba to haka suke mutanen Iraki to shi sa shi wannan Ubaydillah ibn Ziyad din da aka tura musu shi ma mutum ne mai tsaurin kai kamar yadda zamu zo mu ji hadisin da zamu karanta insha Allah ta'ala mutum ne mai tsaurin kai kwarai da gaske to sai ya shigo garin Iraki da daddare ya rinnabe fuskar sa lokacin da ya shigo duk inda ya wuce sai ana ce masa barka da zuwa ya yar gidan ya dan gidan yar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk inda zai wuce sai da je sauka inda zai sauka daga nan sai ya fahimci cewa fa ashe al'amar Hussein yayi karfi a garin Iraki yayi karfi a garin Kufa saboda ka sai kirawo ɗaya daga cikin almajiran sa na kusa da shi sai ba shi kuɗi mai yawa sai ya ce ka je gidan da Musulun bin Aqil ya sauka ka ce kai ma ka zo kai babaya a ne ka bada wannan kuɗin da yawa ka ce wannan gudunmawa ka ce abin da ya faru kenan ya je nemi gidan a hankali yana bincike sai da ya samu gidan da ya shiga ya yi sallama aka ce wai kai ce a ɗaya daga cikin mutanen gari na zo nemi baya a ne ce ga wannan domin a taimaka a samu yadda za a yi a sai kayan yaƙi a sai kayan faɗa da sauransu wannan mutumin kullum ya rinka zuwa wajen Musulun bin Aqil sai da ya gama sanin sirrinsa kaf da ranar da Usaini zai zo kaf sai da ya gama sani sai naje sai labarta Ubaydullah bin Ziyad saboda ko Ubaydullah bin Ziyad sai sai aka je aka kamo wanda ya sauki Muslim bin Aqil ya turke shi a gaban sa yace masa ina Muslim bin Aqil yace ban sani ba yasa hannu ya dike shi yace kaga mu ina yake ce wallahi ban sani ba kawai sai sa wannan mutumin wannan almajirin wannan makusancin nasu sai fito sai ce ka san wannan yana ganin wannan sai san makida ce aka shirya musu sai ce wallahi da a ce yana nan a kusa da ni zan sa kafa ina da dama da zan sa kafa in take shi ko kuma in kare shi ka kasa isa zuwa gare shi da nayi yasa aka kama shi aka je aka daure shi wato inda ya kusan mutanen Iraki asalin ɗan Shi'a ke asalin ɗan Shi'a shi wannan dan uwan Husaini Barguzin abin da suke masa da lokacin da yazo a wannan lokaci sai da kasance akwai wajen mutum 4000 sun masa mubaya'a mutum 4000 sun masa mubaya'a amma da Ubaydullah bin Ziyad ya tara manyan gari ya ce to ga abin da ya kawo shi yanzu yana so kowa ya warware mubaya'a da yawa shi Muslim bin Hajjaj a madadin Husaini haka saka warware wannan mubaya'ar da safe kafin rana ta fadi sai dai kasance mutum 4000 nan babu saura ko ɗaya sai mutum 30 duk sun fushe sun bar shi wanda da yana tsammani duk irin faɗan da za a yi da yaƙin da za a yi tsaya su gwabza domin su kare shi amma sai dai kasance mutum 30 kafin dare bayan sallar isha sai dai kasance shi shi kaɗai ne babu kowa kowa ya fashe sai ga uwa ta zo ta zanye ɗanta zo mu tafi baba ya zo zanye ɗansa haka kowa ya rinka zanyena sai dai kasance babu kowa an fashe an bar shi ya je ya shiga nan ya rasa inda zai je da kyar je wata mata ta bashi masauki ashe ita ma ta su ce ta bashi masauki ya ce mata ni ne wani kaza ga abinda mutanen Iraki suke ma ta ce shigo shigo ta bashi abinci yana ci yana cikin ci dan ta tashi ya je ga Ubaydullah bin Ziyad ga inda Muslim bin Hajjaj bin Aqil yake danta sai gashi nan ya turo rinda ta sojoji aka zo aka zagaye gidan aka kama shi aka je aka kashe shi shi ma wannan a kamar yadda na gaya muku a jikan ko kuma ɗaya yake ga Sayyidina Ali shi Muslim bin Aqil to a takaice dai Husaini ya taso daga garin Makka da shi da runduna tasa da ƴaƴansa da jikokinsa da wasu ƴaƴan ƴan uwansa aka taho to akwai wani fasikin mutum mai suna Shamr ibn Dhiljawshan shi ne jagoranci kashe Sayyidina Husaini ya fito a cikin runduna mai yawa da garin Kufa da Basra aka taro runduna aka zo aka ce a tarar Husaini ka a bar shi shi so da suka je suka tare shi a hanya ina takaice mana abin ne abin yana da fadi amma ina takaice mana abin ne kwarai da gaske suka je suka tare shi a hanya suka gaya masa cewa to an turo mu ne akan ba za ka shiga garin da ka nufo ba abin da muke so shine ka je kai mabaya to Husaini ya duba rundunarsa ba su da yawa kuma duba rundunar waɗanda suka suna da yawa alal kala za a cutar da mutanen da suke tare da shi to daga ƙarshe sai ba su zaɓi guda uku ya ce to ga zaɓi guda uku in ma dai ku rabu da ni in tafi Sham wajen wa kenan wajen Yazidu shi asalin halifan kenan na duka duniyar musulunci a lokacin dan gidan Muawiya in je can in yi mabaya a wajensa mu daidaita tsakanin da shi ko kuma ku bani in koma garin Makka inda na fito kenan ko kuma ku bani in je in fake a ɗaya daga cikin garuruwan da suke makotaka da mu suka ce to bari mu je mu ga Ubaydullah bin Ziyad aka ji aga Ubaydullah bin Ziyad da hayaniya ya yadda sai wannan Shamr ya zaga shi ya ce to ashe kai yare na kenan ya yadda ya je wajen khalifa Yazidu ya yadda kuma maka kai ne bai yadda ya zo wajen ka ba kai yare na kenan ya zaga shi ya ce kuma fa haka ne ya ce to bai isa ba abinda za a yi dole sai ya zo nan garin Kufa ya yi mubaya a nan wurin shi kuma sai kun san dan gidan Sayyidina Ali ne jikan Annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jarumi ne ba matsorici bane yace ba za ta yi ba to wannan shi yasa shine abin da ya bada dama karkashin umarnin shi wannan Ubaydullah bin Ziyad din aka ja daga aka yi wa Sayyidina Husaini kisan gilla da shi da wanda suke tare da shi a gurin da ake ce masa Karbala sunan wajen kenan inda in Shi'a suka ce kasar wajen tafi garin Makka ina fata an fahimta so da kawai Ubaydullah bin Ziyad din malamin tarihin addinin musulunci suna tir da Allah wadai da shi suna fadan maganganun da suka dace da shi suna ce masa alaihi minallahi ma yastahiqu Allah ya masa abin da ya dace da shi ina fata an fahimta dan mutumin da ya jagoranci aka kashe jikan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kasuwan ba mutumin kirki bane sai dai shi ma kuma tasa ta biyo bayan sa bayan mutuwar Yazid dan Muawiya a shekara ta 67 shi ma ya gudu garin Sham wani mutum da ake kira Ibrahim ibn al-Ashtar an-Nakhai shi kuma shine tatar rundunar suka bi shi har garin Sham din suka je suka kashe shi suka mai kisan gilla shi ma dai kisan gilla da Hussein ita aka yi masa da ƙarshe ya kasance babu mulkin ba kuma kisan gilla ya biyo bayan sa to wannan mutum Ubaydullah bin Ziyad shine wanda wannan sahabi ya shigo wajen sa a matsayin sa na sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya fahimci irin mulkin da yake yi na danniya da kama karya sai ya shigo don yayi masa wa'azi anan malami suke cewa ya halatta ashe malami ya shiga wajen mai mulki don ya je kai masa da'awa ya kai masa maganar Allah madaukakin sarki da maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu komai abinda kawai ba a so shine malami ya je wajen shugaba don ya tallata kansa ko kuma ya nemo wa kansa wani abin duniya amma Allah madaukakin sarki ce da annabi Musa idhhaba ila fir'auna innahu daga kai da dan uwanka annabi Haruna ku tafi izuwa fir'auna yayi dagawa annabi Musa ya taka kafa sami albarka ya shiga haffa da fir'auna je masa wa'azi haffa da fir'auna shiga je masa wa'azi malami suka ce ashe babu komai dan aga mutum a ginin gwamnati malami ne na addinin musulunci an saba ganin sa akan minbari yana wa'azi yana hudu ba sai a gashi a ginin gwamnati to kada ka ce aka raba kallon me ya kawo ka ina fata an fahimta sai ka dauka me je yi wa'azi ya zai amma baya dacewa malami ya kasance ya je ginin gwamnati domin neman wani abu nasa na kansa wannan shine abin da shari'a ba ta so amma wa'azi babu nufi insha Allah ta'ala kamar yadda gashi sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga cikin fadar gwamna dan ya masa me dan ya masa wa'azi bar ku ji abin da yace masa yace masa ai bunayya ya kai dana ya ga shi Ubaydullah bin Ziyad inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace na ji manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yana cewa inna sharrar ri'ai al-hutamatu hakika mafiya shar masu kiyo sune masu tsanantawa abin da suke kiyo din asali kalmar al-hutama abin da take nufi shine ana amfani da ita ne ga masu kiwon dabbobi musamman raƙuma waɗanda suke tsanantawa ga abin da suke kiyo din ba sa tausaya musu su tura su can su hankala su can su dake su su jibgi ba a tausayi a tattare da su ina fata an fahimta to sai aka ar kalmar aka sanya ta akan dukkan wani shugaba da aka bashi kiwon mutane baya tafiyar da su a bisa fuskar da Allah madaukakin sarki ya buƙaci a tafiyar da su yake zalunta su yake cutar su yake zafafa musu to sai yake ga masa cewa hakika mafiya sharrin masu kiwo sharrin masu mulki sharrin waɗanda aka ba su kula da mutane ko da al'umma mafiya sharrin su su ne al-hukuma masu tsanantawa gare su ma'ana kamar wa'azi yake so ya masa game da ɗaya daga cikin ɗabi'unsa ko halin da yake kai shi wannan gwamna nasu kenan a wannan lokaci sai ya ce masa fa iyyaka an takuna minhum a hirɗinka in ne maka gargaɗi kada kasance daga cikin su susuwa waɗannan irin sarakuna ko irin waɗannan shugabanni to kun san abin da ya ce masa ƙarshen ruwayar da ya tashi ya kalle shi sai ya ce masa ijlis innama anta nukhalatun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce zauna waye ke kai a cikin sabban ba na can baya ba kai shara ne ma a cikin sabban nukhala shine misali da zan ba mu shine kamar misali mutum ya samu kunun zaki idan ya sha kunun zaki asa ai zaka ga wani abu wata dusa ta kwanta ko kaga wannan dusa ai zubar da ita ake ba asa ba shanta ake ba to wannan irin wannan abun wasu ne nukhala abinda ba shi da wani amfani wai a cikin sabon annabi ma tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne can baya ya nema wa ya san shi da zai zo yi masa wa'azi sahibi yake gaya haka wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce inda ya ka ciyar da fiye da dutsen uhudu ko kwatankwacin dutsen uhudu na zinari ba ya kai abinda ya ciyar na rabin mudu ko mudu ɗaya ba amma ya ce masa nukhala zauna kai ba kowa ba ne in banda tarkace daga cikin masu sabon annabi sai sabon ya kwantar da kai yayi masa murshi yace dama a cikin sabon annabi tsira da aminci tsata mata a gare shi akwai nukhala akwai tarkace yace an yi auga tarkace sun zo ne a waɗanda suka zo bayan su da wanda ba su ba kaga su kenan su ubaidillahi kenan ina fatan fahimta abin da ya ga masa kenan to ku duba tsoron kai da jabbir ba fa wani abu ya zama yace masa ba abin da yace masa shine ji tsoron Allah abubuwan da yake na jabbiranci da zafafawa da tsanantawa wanda yake shugabanci ya rage wannan biyon da ya ga maka wannan ba mai son ka bane to amma kun ji abin da yake masa Ubaydillah ibn Ziyad kina wannan hadisi muttafaqun alaihi wannan Bukhari da Muslim suka fitar da shi babba abin da zamu dauka cikin wannan hadisi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa mafiya sharrin masu kiyo ko shugabanni su ne masu tsananta waɗanda suke shugabanci saboda haka duk wanda ya kasance sila ko sanadiyar shiga al'umma cikin bala'i da masifa da kuncin rayuwa da rashi da talauci da babu to wannan ya tsinci kansa ko kuma ya daga kansa ɗaya daga cikin mafiya sharrin shugabanni wanda Allah madaukakin sarki baya san su Allah kiyaye hadisi na gaba wa an abi maryam al-asdi radiyallahu anhu an karɓo daga abu maryam al-asdi Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda qala li mu'awiyata radiyallahu anhu ya faɗa mu'awiya dan abu sufyan yarda Allah ya ƙara tabbata a gare shi me yace masa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa man wallahu Allah shay'an min umuril muslimina wanda duk Allah madaukakin sarki ya jibinta masa wani abu shay'an komai kankantarsa min umuril muslimina na al'amuran musulmi tafiyar da al'amuran musulmi fahtajaba duna hajatihim sai ya shiga tsakaninsu ko kuma tsakaninsa shi da bukatarsu ya hana su ganinsa wa khallatihim ya shiga tsakaninsa da kai kukansu zuwa gare shi don su samu abin da suke bukata wa faqarihim ya shiga tsakaninsu da talaucinsu abin nufi ya hana su daga talaucin da suke fama da shi su kai masa domin ya magance musu gurgurdan yadda zai yi a matsayinsa na shugaba duk ya hana musu wannan ihtijab shine kasance shugaba ya yi hanyar ko kuma ya yi abin da kwata-kwata talaka bai sai je ya gan shi ba haka ihtijab duna nafsihi kenan ma'ana talaka yana da wata bukata da ya kamata a ce an masa maganinta to bai ma san inda zai je tunkara bare ga shugaban da zai je gani to duk wanda ya haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi shi ma Allah madaukakin sarki zai sanya shamaki tsakanin Allah madaukakin sarki da shi da shugaban zai sanya shamaki tsakaninsa da talaucinsa da bukatarsa da kuma kai kukansa ko da yayi Allah madaukakin sarki ba zai kula shi ba zai saurare shi يوم القيامة رأي تاشي القيامة دا كلمر حاجة دا خلا دا فقر دكا ننسو على عرف السيارة أو كما أنبك آتا سيدي حاجة تنا كسا دا خلا إتو كما خلا تنا كسا دا فقر فقر ديا في سنني سننسي خلا سننسي حاجة إنا فاتم فهمتا أما دكا ننسو زاس إرو كمي بكاتا abin da wannan hadisi yake gaya mana shine dukkan wani shugaba da Allah madaukakin sarki ya bashi shugabanci ya ara masa lokaci ya mulki mutane da yawa ne ko ƴan kaɗan sai ya sanya shamaki tsakaninsa shi shugabansu da kuma su da yake mulka talaka duk abin da zai dame shi sai dai ya mutu bai san inda zai tunkari shugabansa ya gaya masa to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce shi ma Allah madaukakin sarki zai sanya shamaki tsakaninsa da shi abinda malabi suka ce shine duk addu'ar da zai ba ruwan Allah da ita Allah ba zai kalle shi ba ina fatan fahimta to kaga yanzu wannan shine hadarin da shugabannin mu suke ciki kenan yanzu a cikin mu akwai wanda bai ma san inda zai bai ma san wannan a cikin mu anan bai ma san inda lokacin mutum take ba bare ma ya kai kukunsa wajen ciyama ciyama da lokacin mutum wallahi wanda daga cikin bai san inda zai je gan shi ba kai wani kansala ma an kai neman kansala sai ga sati ba gan shi ba lokacin da yake kan mulki kana ta so ka ganshi maybe danka ne an kore shi a makaranta kake so yaje dan sa baki ko abin da ya kama da haka sai kai sati baka kansala to dauki kuma gwamna kai abin zuwa shugaban kasa tsakani da Allah wanda kowanne ɗaya daga cikin ma'anan wallahi yana da haƙƙi cikakken haƙƙi akan shugaban ƙasar ƙasar nan yana da haƙƙi cikakken haƙƙi akan gwamnan garin nan yana da haƙƙi cikakken haƙƙi akan shugaban ƙaramar hukumar garin nan kowanne ɗaya daga cikin mu kuma sai Allah madaukakin sarki ya tsaye da shugaban ƙasa ya tsaye da gwamna ya tsaye da ƙaramar hukumar shugaban ƙaramar hukumar akan ka akai na akan mu gaba ɗaya duk muna da haƙƙi akan su amma yanzu ko mutuwa ya kai ka isa ka je ga shugaban ƙasa baba minista ba ka isa ka je gani saboda Allah to ga abinda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkan shugaban da ya kasance haka ne dabi'arsa da halinsa to Allah madaukakin sarki zai sanya shamaki shi matsakaninsa da shi duk addu'a da zai babu ruwan Allah da ita Allah ya shirya da shugabanninmu Allah kuma ya ba su ikon gyarawa to wannan sahabi ya shiga wajen sarki Muawiya ko kuma khalifa Muawiya ya yi masa wannan wa'azi shin Muawiya ya dau mataki bari ku ji abinda Muawiya yi فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس سي معاوية ya kafa wani ya sa wani mutum guda ɗaya sanya shi kaba wani special assistant din aka abin da ya shafi al'amuran mutane duk mutumin da yake da yace masa ka zaga dukkanin cikin gari da loko da sako ka rinka jiwo mai bukatun mutane ka rinka zuwa kana gaya mu ni kuma zan rinka yi musu kun ji abin da Muawiya saboda Muawiya wani mutum ne mai ban mamaki kwarai da gaske malaman tarihi suna faɗar hikima da baiwa da iya tafiyar da mulki irin ta Muawiya yana ɗaya daga cikin duhatul arab masu kaifin hankali da basira da tunani na larabawa gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya ba su harshe da iya magana kwarai da gaske mutum ne mai haƙuri kwarai da gaske shi sa wato ƴan uwa yadda za ku ji ana faɗar Muawiya ɗan Abu Sufyan wasu daga cikin ƴan shi'a ko masu yi wa ƴan shi'a dako suna faɗa cewa ai Muawiya azzalimi ne Muawiya kaza ne wallahi tallahi ƙarya suke wallahi ƙarya suke ka je ka karanta tarihin musulunci ka karanta tarzuman Muawiya a cikin siyar ko a cikin bidaya ko a cikin ɗaya daga cikin manyan yadda ta da suka kawo tarihin musulunci ka ga waye Muawiya Muawiya mutumin kirki ne yadda baka tsammani to amma yanzu yadda aka ɗauki Muawiya aka gurɓata shi aka juya bayansa ta dawo gaba ko kuma aka juya gabansa ta dawo baya wanda an ce Muawiya sai ga yana kallon wani mutum ne wani irin mutum mara kirki mara kaza mara kaza mara kaza wannan duk ɗaya daga cikin sharrin ƴan shi'a kenan rafida sun sanya mutane kiyayen Muawiya kuma sai aka samu su daga cikin masu da'awar musulmai ba ƴan shi'a ba sun zo suna taya su sun yi musu dako sai ka ji mutum musulmi an ya ambata sunan Muawiya kunduma masa ashar wallahi tallahi ya kunduma masa ashar wani ce masa kafiri ma'ar ne sarkin manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam sarkin annabi ne yasa tana auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da kaya kamata bari ka karanta tarihin musulunci gaskiya waɗannan mutanen ku rinka sani su waye su idan ba ka ba za a kai ka a baro ka saboda littattafan musulunci da kake ganin su wasu daga ciki cike suke da gurɓatattun labaruka wanda suke za a iya gurɓata maka addininka da su idan baka wasa ba to wajibi ne mu tashi mu karatu mu iya tace abin da yake daidai da wanda ba daidai ba ka san menene ya inganta me bai inganta ba in kana jin wasu labaran akan abin da ake faɗa akan sabon nan Allah ya kyauta to Muawiya ya samu wani mutum ya sanya shi a matsayin mai bashi shawara na musamman ko kuma mai kula da al'amuran abin da ya shafi ɗaukaka buƙatun mutane zuwa gare shi kuma abin da ya faru kenan wannan hadisi Abu Dawud da Tirmidhi Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Tirmidhi Allah madaukakin sarki ya samu dace ya shiryar da mu babi da zamu tashi a gaba babul wali al-adili babul wali al-adili babin da zai bayani game da shugaba amman adali idan aka ce al-wali sai malamai suka ce huwa alladhi yatawalla amran min umuri almuslimin alkhassa walamma alwali shine mutumin da yake jibintar wani abu daga cikin al'amuran mutane ko musulmi alkhassa ke bantaccen al'amari aw al'amma ko kuma ga magari gaba daya in aka ce al'amma shine kamar shugaban kasa kuma na da sauransu al-khassa kuma wannan dukkaninmu kowa ya shigo ciki mai gida wali ne a gidansa ina fatan fahimta shugaban shago wali ne a shagonsa yaran sa da karkashin sa suke shugaba a ma'aikatar su wali ne a ma'aikatar su wanda suke karkashin sa sune mabiyansa to haka ya ka dauka duk wani waje da kake kai ne shugaba a wajen to wali ne kai ma idan muka dauki abin a kebantacciyar abin nan kenan ko kuma ba gamamman shugabanci ba to abin da ake bukata shine kowanne shugaba ya dauki abin da yake haƙi ne na ma'abucin haƙi ya bashi ka ba kowa haƙin sa iyalinka ka ba su haƙin su kai kanka ka ba kanka da kanka haƙin ka sannan wanda suke karkashin ka ka ba su haƙin su shikenan ka fita insha Allah ta'ala hatta kai kanka kana da haƙi akan kanka kuma yadda annabi tsira da aminci su karanta bata a gare shi yace inna li nafsika alayka haqqan kanka da kanka yana da haƙi yana da haƙi akan ka kada ka je kai abin da ka takure kanka ka matsawa kanka ka hana kanka bacci kwata kwata kana kanka sakat wannan ba addinin musulunci bane ka ba kanka cikakken haƙi da lafiya ka sarara ka huta idan akwai buƙatar hutu kai duk abin da ya kamata kai matakar bai kai ta shari'a ba qala Allah ta'ala Allah madauki sarki yace inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wannan ayat satin da ya gabata mun karanta amma karanta ta Allah madaukin sarki yace inna Allah ya'muru bil adli hakika Allah madaukin sarki yana umarni bil adli da adalci wal ihsani da kuma kyautatawa kuma dai muka bayani cewa adalci shi wannan wajibi ne shine ka ba kowa haƙin sa a lokacin da ya dace a kuma fuskar da ta dace amma al ihsan kyautatawa shi wannan doriya ne akan me akan adalci shi kuma wannan sunna ne idan ka yi shi ina fata an fahimta yawa fa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace wa aqsitu ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitina hakika Allah madaukin sarki yana son masu adalci hadisi da farko a cikin wannan babi وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر قولنا ديسي لك صحابي أبو هريرة يرد الله تعالى تبت أغريشي لك من ذن الله تعالى أمنتي تعالى تبت أغريشي يتي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وسنو إمتاني قد بكوي الله ما أكي سركي زي سنياسو أينورسا ران الدباب وتإنواسي إنواسا malamai suka ce da annabi ce sab'atun mutane bakwai wannan hadisi abin da yake nuna su kenan nau'in mutane bakwai za su shiga wucin inuwa wanda duk wanda ba so ba zai shiga ba ba abin da ake nufi ba kenan abin da ake nufi su dai suna ciki amma a kusa da su iya shiga ibn hajar al-aqlani a cikin sharhin da ya yi bukhari na fathul bari ya kawo nau'in mutane wajen guda 20 ina fatan fahimta wanda duk zasu shiga inuwar Allah subhanahu wata'ala ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa saboda haka wannan hadisin baya hasarin hukuncin akan su bakwai kadai amma dai su ma suna daga ciki Allah madaukin sarki ya samu daga cikin su wato abinda nake so a fahimta shine Allah madaukin sarki idan ya tashi kiyamarsa kamar yadda muka sha bayani zai kasance ba gidaje ba bushiyoyi ba ruwa ba dutsuna babu komai duk Allah ya tafiyar da su hatta wannan kasar da muke takawa Allah madaukakin sarki ya canza wata ba ita bace sannan ga rana an sassauto ta an kawo ta kamar mil daya zuwa kan mutane to ina wajen fakewa kenan ainal mafar ina mutum zai je sha inuwa wato a fahimci abinda zan kawo wannan ina so a fahimci muhimmancin inuwar ne a ranar yanzu duk lokacin da mutum ya ji rana idan ka shigo yanzu gafan kan gaban kokina suna ta yi ko da zafi yanzu baka ji su ba insha Allah ta'ala idan ka je kasa ka kunna AC zaka ji akwai sauki idan ka je karkashin bishiya zaka ji akwai sauki idan ka je karkashin dakin duk akwai sauki amma gidajen gaba da Allah barkan sarki ya tafiyar da su babu duwatsu mun Allah ya sheke su kamar yadda ka san kura haka duwatsu suke zama ruwa ya tafi idan sama'un shaqqat wata ayar Allah barka sarki ta idan shamsu kubirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu subirat haka duk Allah ya tafiyar da su ba ruwa ba dutse duka babu komai to ana mutun zai fake gara na an sa sautota yanzu dan mutumin da yake da ilimin sararin samaniya ya san nisan da rana take da shi da duniyar mu ba haɗi abin akwai nisa ba na wasa ba dan rana ta fi wata nisa nesa ba kusa ba nesa ba kusa ba ta fi wata nisa to za a sassauto da rana gwargwadon mil ɗaya ƙwaƙwalen mutane ya su rinƙa ta farfasa gumi zai rinƙa zuba a cikin jikin mutane saboda yawan gumin da yake zuba a jikin mutane wani gumi sai ya kawo masa haƙƙir jinsa haƙƙir ji wani gumi sai ya kawo masa habbaki ɗan uwa wani irin gumi ne wannan gumi daga jikin ka fita sai ya kawo maka habbaki ya shanye mutum wani ma gumin gaba ɗaya shanye shi yake duka a wannan lokaci ne Allah maɗaukakin sarki zai sa a turo wasu mutane sai a kai su wacin inuwa tasa wace inuwa ce Allah maɗaukakin sarki shi ya san yadda zai samar da ita a lokacin ne mana bayani a wancan lokacin da muka taɓa karanta hadisin cewa ba wai inu al'arshi bane kamar yadda ake faɗa ba ita bace babu wani nasi da ya inganta daga annabi cewa inu al'arshi ake nufi a'a inu kawai Allah ce ya take Allah madaukakin sarki zai samar da ita a lokacin yadda ya so amma dai inuwa ce tasa zai sanya wasu mutane a cikinta to ga su nan mutum na farko sai Allah madaukakin sarki sai annabi tsira da aminci su karanta bata a gare shi ya ce imamun adilun shugaba mai adalci wanda baya zalintar mutanensa baya tsaurarawa mutanensa baya kaza burinsa ya ga mutane sun samu walwala imamun adilu na biyu wa shabun nasha fi ibadatillahi ta'ala da saurayin da ya dago ya taso a cikin bautar Allah madaukakin sarki saurayi ne mai jini a jika dan bana bakwai wanda a galibi mu abinda muka fi sani yanzu samari galibi an fi tsintar su ko dai a gidan bal ko a shaye-shaye ko a kaza abubuwa da na rashin kyautawa ko mutum ya zama niga ko mutum ya zama kaza abubuwa da na rashin kan gado galibi mutumin da ke da jini a jika ya fi irin waɗannan abubuwa amma shi a lokacin sai ka same shi masha Allah ba shi da aiki in ya je ɗan nemi kuɗinsa sai masallaci sai makaranta sai neman ilimi da sauransu shi kenan to irin wannan Allah maɗaukar sarki lokacin da kowa ke cikin wancan hali na zafi da ƙunci Allah zai ɗauko shi sashi a cikin inuwarsa ina samarin magagara ɓasa a man da wahala ƙwarai da gaske lokacin da mutum ke cikin irin wannan rayuwar ya batte ya yakice ya shiga rayuwar Allah maɗaukakin sarki akwai wahala ƙwarai da gaske sai mutum ya daure amma idan kai kuma ga ƙarshen al'amarin can Allah ya samu a ciki na uku wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi da mutumin da zuciyarsa take rataye a cikin masallaci ma'ana ko da washe zuciyarsa tana tuno masallaci idan ya sallar magariba yanzu zai je ya ci gaba da harkokinsa amma ransa ko kuma zuciyarsa tana tuno masa masallaci jira yake a sallar isha ya dawo in aka yi sallar isha asuba yake jira ya dawo ko da washe buri yake kawai a kiran sallar ya zo yi sallar ina fatan fahimta ba wai abin da ake nufi mutum ya zo ya tare a masallaci ba shi ake nufi ba a'a zuciyarka ko da washe tana tunanin washe za a kira sallah ka je ka sallah a cikin mutane lokacin nafila mutum ya nafila ya tashi kuma ya ci gaba da harkokinsa to shi ma irin wannan Allah maɗaukakin sarki zai sa shi a cikin inuwa sa ranar da babu wata inuwa sai tasa wa rajulani da mutane guda biyu tahabba fillahi waɗanda suka yi soyayya a cikin al'amarin Allah maɗaukakin sarki ijtama'a alaihi sun haɗu ne saboda Allah maɗaukakin sarki wa tafarraqa alaihi kuma sun rabu akan hanyar Allah maɗaukakin sarki ma'ana babu dangi iya babu na baba kamar yadda Bahaushe yake faɗa ba wani abu ne na duniya ya haɗa su ba me ya haɗa su Allah maɗaukakin sarki wani abu ne na neman ilimi ko na karatu ko na sadaka ko wani abu ne na addini shine ya haɗa su suka so juna saboda wannan abin da ɗayan sai ke ɗauke ko wani ɗaya daga cikin su yake ɗauke da shi ne me na addini suka rayu a haka Allah maɗaukakin sarki ya kawo mutuwa ɗaya daga cikin su ya mutu suka rabu a haka to duk mutumin da ya tsinci kansa a cikin irin wannan yanayi to shi ma Allah maɗaukakin sarki zai ɗauke shi ya sashi a wacin inuwar shi yasa annabi mana nasiha dukkanin wanda zaka yi abota da shi ya kasance mutumin kirki ne yan uwa la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyan kada ka sake kai abokantaka da wani wallahi in ba mumini ba. Haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa malamai suke cewa alwahdatu khairun min jalisus su'i. Ka zauna kai kadai yafi maka alkhairi saboda sama da ka samu mummunan aboki. Saboda dan mutumin da ya rayu da mummunan aboki ranar tashin kiyama fa baran-baran za su yi fa yana tsida masa albarka shi ma yana tsida masa albarka. Yana cewa tir da kai Allah wa daranka shi ma yana cewa kai ma tir da kai Allah wa daranka me yasa na san ka ma me yasa haka. Amma ka samu mutumin kirki wanda idan baka yi aikin alkhairi ba zai ce kai idan kai kuma zai karfafa ka akansa shi ne abokin zama yan uwa. Mutum na gaba wa rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Da mutumin da mace ta kirawo shi macen ba magamagaran mace ba zatu mansibin ma'abociyar matsayi mai kuɗi ce ɗan dangi ce kuma wa jamalin sannan kuma ga ta kyakkyawa ta ce ta ba shi kanta ya zo ya fasikanci da ita. Faƙala sai ce mata inni akhafu Allah ina jin tsoron Allah. Ina fata an fahimta ba wai abin da yana shi wannan abin ba shi da lafiya ba ne a'a yana da cikakkiyar lafiya kuma yana da sha'awa irin ta ɗana miji sannan ba wai tsoro yake wani ya gan shi ba babu kowa daga shi sai ita duk wani rukuni da sharɗai na yin fasikanci ya samu amma kuma kawai sai tuno Allah maɗaukakin sarki da yake sama yana kallonsa sai ce mata inni akhafu Allah ina jin tsoron Allah. To duk mutumin da ya irin wannan lokacin da ake fama da wancan bala'in Allah maɗaukakin sarki zai ɗauko shi ya sa shi a cikin inuwarsa. Sai na ƙarshe annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da mutumin da ya sadaka da wata sadaka ya fitar da wata sadaka ya bayar fa akhfaha ya kai matuƙa wajen ɓoye sadakan nan ya yi ta ɓoye don dama dan Allah shi kaɗai yake so ya gani ba don wasu ba ya ɓoye ta hatta la ta'lama shimaluhu har hannun shi na dama ba ta san ma tunfiqu yaminuhu abinda damarsa ta bayar ba saboda kaiwa matuƙa wajen ɓoyewa ya ɗauko kuɗi ya bayar da dama hannun agonsa ba ta san abin da ta bayar ba. Malamai suka ce idan akwai maslaha cikin bayyana sadaka to babu laifi a bayyana amma idan babu wata maslaha abin da ya fi shi ne a yi ta ɓoye in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara huwa khairun lakum haka Allah ya ce in tubudu sadaqati idan kuka bayyana sadaka fa ni'ma hi to madalla da wannan sadaka ta ku. Idan akwai maslaha wa in tukhfuha amma inda za ku ɓoye ta wa tu'tuha al-fuqara ku bada ita ga fakirai sai Allah ya ce me huwa khairun lakum wannan ya fi muku alkhairi. Duk mutumin da bai amintu da zuciyarsa shaitan zai iya masa waswasi ya sanya masa riya ba to kai a ba ɓoye ya fi maka wato ka ɗauko kuɗi ma ka riƙe shi a hannunka kana jira sai wani ya gani lokacin da kake bayarwa wannan riya ce baka da ladan komai a kansa. An fahimci abin kuwa ka ɗauko kuɗin zaka bayar amma sai ka ɗan ƙi bayarwa sau kake wane juyo ya gani ka bayar sai ka bayar wallahi baka da ladan ba don Allah kai ba. Ya kuma mutum ya mutumin da zai kuma je ba da labari wancan mutumin ɗazu ya zo ya tambaye na bashi abu kaza ya kuma mutumin da zai je shiga gidan rediyo yana faɗa gidan rediyo fa mutum miliyan ne su gidan rediyo yana bayani ya bada sadaka kaza yayi kyauta a waje kaza yayi kaza da sauransu to Allah wannan bashi da ladan komai. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Sai na ƙarshe wa rajulun zakarallaha khaliyan da mutumin da shi kadai ya tuna Allah maɗaukakin sarki shi kadai a cikin ɗakinsa daga shi sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tuno Allah maɗaukakin sarki ya tuno irin narkon azabar da Allah ya tanada wa waɗanda suka saba masa yaga kuma shi bawa ne mai cike da sako fa fadat aynahu kawai sai idanunsa suka zubar da hawaye saboda wannan tunanin da to shi ma wannan zai kasance a cikin wancan inuwa insha Allah ta'ala muttafaqun alaihi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi malli shaddin a cikin hadisi shine imamun adilu wa Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu ma qala an karbo daga Abdullah dan Amr dan Asir da Allah ya kara tabbata a gare su yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci ya kara tabbata a gare shi yace innal muqsitina inda Allah haƙiƙa masu adalci daga cikin shugabanni na ƙasa ko na sama inda Allah a wajen Allah madaukakin sarki ala manabira min nurin suna kan wasu minbarori na haske ranar tashin kiyama a wata rayuwa aka ce fi yaminin rahman daga daman Allah madaukakin sarki suna daman Allah suna su ne na bangaren daman Allah madaukakin sarki alladhina ya'diluna kamar mai tambaya tambaya cewa su waɗannan masu adalci sai Allah sai manzon Allah ya ce alladhina ya'diluna su ne waɗanda suke yin adalci fi hukmihim a cikin hukuncin su wa ahlihim kuma suke yin hukunci a cikin iyalansu wa mawluda kuma abin da suke jibinta da abin da suke shugabanta na mutane ma'ana idan zai hukunci tsakanin wanda suke ƙasa da shi zai musu adalci a cikin iyalansa matayensa baya fifita wata akan wata a cikin ƴaƴansa baya fifita wani akan wani wanda duk irin wannan nassi idan aka zo kansa ya kamata a ƙara bayani akan sa saboda abu ne da ya riga ya shiga cikin ɗabi'un mu da halayen mu abubuwa ne da suke faruwa sosai da sosai fifita mace akan mace fifita ƴaƴa akan ƴaƴa wannan abu ne da ya riga ya zama mana ruwan dare a ɗabi'an mu ko kuma a society mu na malam Bahaushe mutum yana da mata biyu ɗaya daga cikin matarsa ta zama kamar aiki ce a gidan ba ta da wani amfani sai ya ga dama zai je ɗakinta idan bai ga dama ba zai je ɗakinta ba wallahi duk mutumin da ya wannan azzalimi ne kuma sai Allah ya kama shi ran tashin kiyama kuma shi ne zai tashi da paralyzer ran tashin kiyama da shayayyin ɓarin jiki ƴaƴansa guda uku ne sai ya ɗauki ɗaya sai ya sa masa so ya ta fifita shi da kyauta ya hana wasu wannan shi ma zalunci ne sai Allah ya tambaye mutum akai dan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da aka kawo masa wani mutum yayi wadansa kyauta babar yaron da yake mai tsoron Allah sai ta ce ba ta karbi wannan dan ba ba ta karbi wannan kyauta ba sai an je an tambaye manzon Allah aje manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zama shaida akan wannan kyautar da aka wadanta da aka ji manzon Allah yace ai ni ba na shaida akan zalunci wannan abin da kai zalunci ne wani abu ya ba dan sa bai ba sauran ba to yanzu ne muke dauka abubuwa na gani na fada ba daya daga cikin yaron bin ba wasu ba wannan ba daidai bane hakan abinda mutum yake jibinta na mutane ne na mutanen da suke tare da shi shima wajibi ne yayi adalci akan su wannan hadisi rahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na gaba wa an auf bin malik radiyallahu anhu qala an karbo daga auf dan malik yadda Allah ta tabbata a gare shi yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزان الله تيرا دا امنتي تسكار تبتا اغي شينا تشيوا خيار ائمتكم بركوجي النبي يتي زاببون شغباننكو الذين تحبونهم سوني ودان دا كو مبيا كوكي سانسو ويحبونكم كوما سوما سكي سانسو ويصلون عليهم كوكي مسو الدعاء ويصلون عليكم سوما سكي مكو الدعاء wa shirar a'immatikum asharari daga cikin shugabanninku alladhina tubghidunahum sunu wadanda kuke kin su wa yubghidunakum kuma su ma suke kin ku ba sa san ku wa tal'anunahum kuke la'anta su wa yal'anunakum su ma suke la'anta ku wannan ai ba sai shari'a kansa ba ko yawwa kala قلنا يا رسول الله سيبقى يا منزل الله أفلا ننابذهم شم بزامي جيبا دا بيع الدمك مسبا موروري بيع الدمك مسبا مجيب من فاسا من مستوائي قال سيأنا بس إرادة أمنتي سأنا تبتع قريشي لا ما أقابوا فيكم الصلاة بن يدبا مت أرسنا تيموكو دا سلا تو بن يددو النمى لا منزل الله يقارة مسوا ما أقابوا فيكم الصلاة مت أرسنا تيموكو دا سلا to wannan ba daidai bane qauluhu tusalluna alaihim mala yace fadan annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi da yace tusalluna alaihim tad'una lahum ana kunne musu addu'a kenan hadisi na karshe annabi tsira da abinci wa an iyad bin himar radiyallahu anhu qala an karbo daga iyad bin himar yadda Allah tsara tabbata a gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yana cewa ahlul jannati ثلاثه ان الجنه غدا اكو ني ma'ana ba wai wanda su shiga aljanna su kadai ba suna ɗaya daga cikin wanda su shiga aljanna shi ma wannan ba hasrin hukuncin yake akan su ukun nan su kadai ba a'a daga cikin wanda su shiga aljanna akwai waɗannan mutane guda uku ga su nan na farko zu sultanin muqsitun muwaffaqun zu sultanin ma'abucin shugabanci ma'abucin iko shugaba kenan muqsitun mai adalci sannan muwaffaqun wanda kuma aka datar da shi akan aikin da yake ne da kullum Allah madaukakin sarki ya datar da shi yake yin daidai akan abin da yake ina fata an fahimta zai yi adalci sannan kuma ya kokarin yin daidai a cikin hukuncinsa kuma sai Allah ya datar da shi wannan hukuncin zama daidai na biyu wa rajulun da mutumin da ya kasance rahimun mai rahama mai jin kai wa mutane rafiqul qalbi raqiqul qalbi mai tausassan zuciya li kulli bi qurba wa muslim ga dukkanin wani makusancinsa da kuma musulmi zuciyarsa tana da taushi akan duk wani dan uwansa na kusa da ma sauran musulmi gaba daya dukkanin su wa afifun da mutumin da yake kamamme muta'affifun mai kokarin kamar da kansa ai yastashiru fi nafsihi alghina wa in kana faqiran yana jiwa kansa Allah madaukakin sarki ya bashi abin da ya wadata da shi ko da ku bashi da shi shine muta'affifun ya kame baya tambaye kowa baya maula baya tumasanci baya mika hannunsa a masa wulakanci ko a bashi baya yi sannan kuma duk abin da Allah madaukakin sarki ya bashi ya wadata da shi ya yadda da ya dauki abin da yake da shi na sana'a ya je duk kankanta abin da ya samu ya je kawo iyalinsa sai annabi ya karawa ta kalla da cewa zu iyalin ma'abucin iyali abin nufi tarin iyalinsa bai sanya ya ja shiga hanyar da ba ita bace bai je yayi bara ba bai je yayi tabasanci ba bai yi maula ba duk bai haka ba ya yadda ya dauki igiya shiga daji zai yi ichi ya zo siyar dan abin da ya samu sai su ci da iyalinsa ya yadda da wannan to wannan dan aljanna ne in kana so ga wani dan aljanna Allah barka sarki ya samu dace wannan hadisi rawahu muslim nam ina muka dallake magani ni dai na babu na'am to ni dai na babu wannan kar abin da yace shine wa idza ra'aytum min walatikum shay'an takrahunahu idan kuka ga wani abu daga wajen shugabanninku abin da kuke ki wanda ba ku so suna abubuwan da yake na zalunci na fifita kansu na ba wanda suka ga dama fakrahu amalahu to ku ki wannan aikin nasa da yake a cikin zuciyarku amma wala tanaza'u yadan min ta'ati kada ku cire kada ku zare hannu daga da'ar da kuke masa abin nufi kada ku masa tawaye ku ce za ku fito na fito da shi zamu zo mu bayani insha Allah ta'ala akan wajabcin biyayya ga shugabanni da idan suna fifita kansu suna zalunta ku me kamata ku yi musu insha Allah ta'ala zamu zo mu bi to wannan shine dan karin da babu shi anan insha Allah ta'ala Allah ya samu dace ina gani saboda lokaci sai mu dakata anan kuma mun zo karshen babi abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ba mu ladan gaba ɗaya wanda kuma ku kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana to wanda yana cewa idan mutum zai sallar istihara zai iya sako bukatunsa ko kuma duk guda daya sallar ta daban to abinda da ya tabbata a nassin hadisin shine duk abinda ya taso maka na wata bukata wanda ka kasa ran zai da daidai akan sa da rashin daidai din sa shi ake istihara sannan idan ka tashi shi wannan bukata ta ka ita kada ita ka sa a ciki idan kana da wata bukata ko babu lafi sai ka arin wata sallah ka sa wannan shine abin da ya dace insha Allah ta'ala wannan yace falalar nan ta idan an yi sallar asuba mutun ya tsaya har sai rana ta dago idan ya jira har ta dago sosai ba matsala in kai sallah ba matsala ai dama abin da aka ce shine idan mutun ya sallar asubahi ya zo da a masallaci ya ci gaba da ambaton Allah madaukakin sarki bai bar inda yake ba kuma alolarsa ba ta kare ba har lokacin da rana ta dago ta bar inda take ba daga lokacin da rana ta dago ake sallah nafila ba a yi don kamar yadda annabi ya gaya mana tsira da aminci su karanta bata a garin shi rana tana kullowa ne a kan me tsakankanin kawon shedan lokacin da ke bulla to lokacin ba ana falan sai ta dago kadan to a lokacin ba laifi sai mutun ya tashi na falan ko ya ta dago da yawa irin karfe 9:10 11 duk mutun zai yi sallar walha a lokacin ba laifi insha Allah ta'ala ladan da zai samu kuma shine kamar yayi hajji da umara za a bashi insha Allah ta'ala au ko kuma wani abu makamancin haka abu na karshe kuma suka ce da Allah suna neman yan uwansa su a cikin addu'o'i sun alkhairi sai da bukatu da dama to muna tawassul